الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوا نامنا جيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke unguwar GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi ne da muke karanta sirar khalifa na uku cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Uthman dan Affan Allah yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na 16 a wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Rajab afwan 2 ga watan Rajab hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 2 ga watan Junairu na shekara ta 2025 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani ne dangane da irin gudunmawar da sayyidina Uthman Allah yarda da shi ya bayar wa musulunci da musulmi a lokacin jagorancin sayyidina Abubakar Allah yarda da su gaba daya a baya mun gani dangane da gudunmawa da ya bayar ta gangar jiki da kuma ta dukiya da shawarwari a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a majalisin da ya gabata kuma mun fara duba yadda ya bada gudunmawa a lokacin khalifancin sayyidina Abubakar bayan rasuwar manzon Allah kaga kenan sayyidina Uthman Allah yarda da shi a kowane zamani baya nada kafafunsa ya zauna dole yana taka rawar gani wajen hidimta ma wannan addini na musulunci da kuma musulmi wannan yana daga cikin dalilan da suka sanya ya samu kima da matsayi da daukaka gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a majalisin da ya gabata mun ga yadda sayyidina Abubakar a lokacin da yake khalifa yake sauraron shawarin sayyidina Uthman saboda baya bashi lagalagan shawari kuma sautari da dama idan ya bashi shawarin yana amfani da shawarin nasa mun ga misalai ta bangarori da dama ta fiskoki da dama wadda sayyidina Uthman dan Affan Allah yarda da shi ya ba wa sayyidina Abubakar shawari kuma ya karbi waɗannan shawarwarin nasa yayi aiki da su kuma suka haifar da ɗa mai ido aka samu natija wacce take gagarumar natija to gabar da zamu tashi kanta wadda a kanta muka tsaya a majalisin da ya gabata ita ce tsanani na rayuwa da kuncin abin hannu da abin da za a ci da al'umma suka samu kansu ciki a zamanin sayyidina Abubakar. Zamanin sayyidina Abubakar, al'umma musulmi sun samu kansu a kunci na rayuwa. Menene ya haifar da wannan kunci din? Shine abin da zamu karanta, kuma mu zo mu ga irin gudunmawa da sayyidina Uthman dan Affan, Allah ya yarda da shi, ya bayar ta yadda yanayin mutane na kunci ya samu canji zuwa walwala. Yace Ali bin Abbas, wannan riwayar da zamu karanta ta an samu daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya. Qala, yace qahatal mataru ala ahdi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. An samu fari na ruwan sama, to mun ji dalili da yasa mutane suka shiga kunci na rayuwa. Dama daga cikin dalilai da ke haifarwa mutane kunci na rayuwa shine a samu kamewar ruwan sama, ruwan sama ya tsaya. Allah madaukakin sarki yakan rike ruwan sama kawai dan ya jarrabi imanin bayi, koda ba su aikata wani laifi ba. Sannan wasu lokatai kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan rike ruwan sama sakamakon ayyukan ta'asa da barna da suka yawa a ban kasa. Shi yasa magabata suke bayyanawa cewa a duk lokacin da aikin sako ya yawaita cikin al'umma har ya kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kame ruwansa, to duk wata halitta da ka sani da take rayuwa a ban kasa tana la'antar wannan masu sako din. Dabbobi ne, tsuntsaye ne, kwari ne, tsutsotsi ne, waɗannan duka suna da rai kuma duk suna buƙatar ruwa. Babu halittar da bata buƙatar ruwa, matuƙar tana da rai tana mutu tana buƙatar ruwa. Saboda duk wata halitta da ka sani daga ruwan aka halicce ta, to kaga ba yadda za a yi a ce ta wadata daga ruwa. Allah madaukakin sarki ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Duk wata halitta da ka sani Allah daga ruwa ya halicce ta. To wannan yasa Allah madaukakin sarki ya rataya rayuwarta da ruwa ta yadda ba za ta rayu ba ba ruwa. Yanzu idan da mutane za su rasa ruwa na makonni biyu halaka za a yi ta yi. Haka wasu manazarta suka faɗi. To haka su ma dabbobi, haka tsuntsaye, haka dai duk wata halitta da ka sani da take motsi a ban ƙasa, idan da ruwa zai kame mata na wani lokaci, to halaka za ta yi. To shi yasa magabata suke cewa idan Allah madaukakin sarki ya kame ruwansa sakamakon zunubi na wasu daga cikin ɗan adam, to duk wata halitta da ka sani da take kai kawo a ban ƙasa tana la'antarsa. Ɗan wane jikan wane Allah ya tsine maka albarka a sababinka aka hana mu ruwan sama. Tumaki suna la'antarsa, awaki suna la'antarsa, shanaye, raƙuma, jakuna, dawaki, cinnaka, tururuwa, kiyashi, shazumamu, tattabara, kurciya, hankaka, agwagwa, duk wata halitta da ka sani ta Ubangiji, har cinnaka, har kunama, har maciji, zaka ji suna ɗan wane jikan wane Allah ya tsine maka albarka, duk da ba jin maganar su muke ba. Mu ba za mu iya jin maganar su ba, amma Ubangiji yana ji. Addu'a ne suke mummuna ma masu ɓarna wanda a sababin ɓarnansu ya sanya Ubangiji ya kame ruwansa. To wannan fari da aka samu zamanin sayyidina Abubakar kaga ba zai zama a sababin ɓarna ba, saboda nagartattun mutane ne. Mutane ne mutanen kirki, masu takawa, masu imani, masu tsoron Allah. Tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ne musu tarbiya. Ka san tarbiyar manzon Allah duk duniya ba tarbiyar da ta kai ta. To shi yasa zaka tarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ka ɗe da annabawa da manzanni duk duniya ba wanda suka kai su zamantowa shiryayyu masu takawa. Dan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar sune shugabannin dattawan cikin gidan aljanna in kade ga manzanni da annabawa ka kenan dukkan al'ummar duniya gaba daya wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta manzon Allah wannan na nuna cewar sahabban manzon Allah ba wanda ya kai su alkhairi a ban kasa saboda me saboda tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarbiyar manzon Allah kuma ba tarbiyar da ta kai ta nagarta ba tarbiyar da za a yi da ta kai tarbiyar da manzon Allah yayi wa al'umma to shi yasa farin da aka yi zamanin sayyidina Abubakar ba a sababin laifi bane jarrabawa ce ta ubangiji da yake jarrabar mu'mini dama ubangiji yakan jarrabi mu'mini koda bai aikata aikin sa ko ba a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin yanzu mutane suna tsammani za a bar su haka nan su zauna kawai kullun cikin walwala cikin nishadi ba tare da an jarrabe su ba Allah madaukakin sarki ya ce wala kad fatanna alladina min qabli tabbas wadanda suka gabace su su ma an jarrabe su ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin masu rauni ya zo ya samu manzon Allah a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa yace ya rasulullah ala tastansir lana ala tad'u lana lokacin da gwale gwale ya masa yawa aka gana masa azaba ubangidansa saboda musulunta da yayi yakan cire masa riga tsakiyar rana ya fito da shi ya kwantar da shi lokacin da ƙasa ta dauki zafi wanda wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa ƙasar nan inda zaka dora mata yankin nama za ta gasa shi saboda zafin ta to za a cire masa riga a zo a dora shi akan wannan ƙasar a dauko gungumen dutse rana ta gasa shi ya dau zafi sai a zo a dora masa a cikin sa akan sai ya bar addinin musulunci to shine yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzon Allah ala tastansir lana shin yanzu ya manzon Allah ba za ka nema mana agaji da taimako gurin ubangiji ba dangane da wannan gwale gwale da ake gana mana da wannan wahala da muke dandanawa daga gurin mushrikai ala tad'u lana shin ba za ka roka mana Allah ba bisa wannan matsanancin yanayi da muke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance karkashin inuwar ɗakin Ka'aba ya tada kansa da mayafinsa sai ya mike ya zauna sai ya fuskanci wannan sahabi nasa yake ce masa ai waɗanda suka gabace ku al'ummar da suka gabace ku ɗaya daga cikin su akan sa zarto a tsakiyar kansa a toni rami a saka shi kusan biyu bisa ukunsa cikin ramin a rufe saboda shigansa addinin Allah a raba shi gida biyu amma haka baya sa shi ya bar wannan addini kuma baya girgiza shi sannan ana zuwa da wuka a sanya tsakanin fatarsa da tsokarsa da jijiyoyinsa a reɗe fatar akan sai ya bar wannan addini na musulunci amma haka baya taɓa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa na rantse da Allah na rantse da wanda raina ke hannunsa la yutimmanna Allahu hadha al-amra wannan addini sai Allah ya cika haskensa hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadra maut la yaqafu illa Allah wa adh-dhi'ba fi zanami har mahayi ma'ana matafi zai yi tafiya daga san'a har ya isa hadra maut baya tsoron kowa sai Allah ma'ana duk abokan gaba yanzu duk sun zama musulmai sun zama masoya dama abokin gaban ka kafiri musulmi kuma masoyin ka ne walmu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd inda Allah madaukakin sarki. To su kuma wanda ba musulmi ba dama makiya ne ga musulmi. To manzo Allah yake ce musu ya rantse da wanda ransa ke hannunsa. Mutum zai iya tafiya daga Sana'a headquarter ce ta garmi ta kasar Yemen zuwa Hadramaut gari ne cikin garuruwan Yemen. Baya tsoron kowa sai Allah, ma'ana duk abokan gaba da za su iya tattare shi a hanya ko su kashe shi ko su cutar da shi a gangar jikinsa ko a dukiyarsa duk sun musulunta. Sai zama zai iya tasowa tun daga Sana'a har ya isa Hadramaut babu wani kafiri akan hanyarsa duk sun zama musulmi. Saboda yadda musulunci ya samu karbuwa a banka. Saboda yadda Allah madaukakin sarki ya cika hasken wannan addini nasa. Yace baya tsoron kowa sai Allah, sai kuma kirkeci da za ta iya kawo farmaki wa dabbobinsa. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ishara ce annabi yake yadda wannan addini zai samu karkuwa gurin bayin Allah tare da tawfiki da taimako na Ubangiji subhanahu wataala. Sana'a da Hadramaut ratan da ke tsakaninsu inji malamai wanda suka yi tarjama na garuruwa suka ce ba zai gaza kilomita 800 da yan kai ba. Kaga tafiyar wuni guda ne cur a yanzu in za a tafi a mota. Za a shafe awa 12 ana tafiya ba tare da an tsaya ba. Tafiyar kilomita 800 da wani abu zai cinye awa 12. To mutum zai iya wannan tafiyar inji manzon Allah. Tun daga wannan gari har ya isa wancan gari ba tare da ya wuce garin da yake tsammani nan kafurai ne. Duka musulmai ne sun musulunta. To wannan ɗan uwa yana nuna mana Allah yakan jarrabi muminai. Yakan jarrabi muminai kan saukar musu da ibtila'i. Ba dan komai ba sai dan ya goge musu zunubansu. Sai dan ya ɗaukaki darajarsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta ash-shawkatu yashaquha illa kaffara Allahu biha min khataya. Wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda Imam Muslim da Imam Bukhari suka fitta shi cikin sahiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da zai samu musulmi min nasabin na daga gajiya, wala wasabin ko wani raɗaɗi, wala hammin ko baƙin ciki, wala ghammin ko matsanancin ɓacin rai. Yace hatta shawkatu yashaquha, hatta kaya da zai taka, illa kaffara Allahu lahu biha min khataya, wace Allah madaukakin sarki ya kankare masa zunubansa da waɗannan abubuwa. Kenan Allah zai iya jarrabar bawa ko da bai aikata aiki na safe ba. To abin da ya faru kenan a zamanin khalifancin sayyidina Abu Bakar, Allah ya dade shi. Allah ya jarrabi al'umma da rashin ruwan sama. An samu kai cikin fari. To kaga ruwan sama kuma wanda da shi ake samun abinci, idan ya tsaya to abinci zai karanci. Muna da babban misali da idanmu ya gane mana. Yanzu bare da ruwa yayi karanci. Musamman amfanin gona ai sai zama yayi tashin gauran zabi. Yanzu kaga wake ya kai kwano ɗaya ya kai naira 5,000. Saboda yanda ruwa ya karanci ba a samu wake sosai. Yanzu kuma da yake an samu waken sosai, kaga kwanan waken ya dawo 2,600, wani gun da 700. Kakenan idan an samu ruwa sai amfani ya samu, abinci ya samu. Idan ba a samu ruwa ba sai amfani ya yi karanci, abinci sai ya karanci. To abin da ya faru kenan a zamanin khalifancin sayyidina Abu Bakar, Allah ya yarda da shi. Fajtama'a an-nasu ila Abi Bakar. Wannan yasa mutane sai suka haɗu. Sai suka je suka samu sayyidina Abu Bakar a matsayinsa na jagora. Suna koka masa. Kalu suka ce masa as-sama'u lam tumtir. Ya khalifa, sama bata sake ruwa ba. Ba a samu ruwa ba balle a shuka abin da za a ci. Wal ardu lam tumdi, kasa kuma bata fidda abin da za a samu ba balle a samu abinci. Sama bata sake ruwa ba balle ai shuka kasa ta fidda tsirrai ta yadda za a samu abinci. Wannan su fi shiddatin shadida, alhali mutane fa gashi a yanzu suna cikin tsanani wanda yake matsananci na yunwa saboda karancin abinci sakamakon rashin ruwan sama. Yanzu sun kawo koke gurin khalifa. Kaga wannan zai nuna mana cewar duk wanda yake jagora kan al'umma, duk wata matsala ta al'umma wajibi ne ya zauna ya nazarce ta, kuma ya duba ya ga wace hanya za a bi wajen samu musu mafita. Yaya za a yi a samu warwarar wannan matsala ta? Wannan haƙƙi ne na talakawa da yake wuyan shugabanninsu. Duk wata matsala da ta shafe su, ko ta sauka gare su, ko ta jarrabawa da ta afko gare su, yana daga cikin haƙƙoƙin shugabanni akan talakawansu su yi ƙoƙarin samawa talakawan mafita. Ko da wannan jarrabawar da ta samu talakawan ba ta sababin shugabannin ba ne, wannan haƙƙi ne wanda idan shugabanni sun yi biris, sun yi ko oho, to yanzu haƙƙi ne da yake wuyansu suka tauye shi, sai Allah ya tambaye su ranar gobe kiyama. Shi yasa jagoranci ɗan uwa yana da hatsari. Jagoranci yana da hatsari saboda haƙƙoƙin da suka ratayu a wuyan shugabanni na talakawa suna da yawa, kuma kowane ɗaya cikin haƙƙoƙin sai Allah maɗaukakin sarki ya tambayi shugaba. Haƙƙi kaza da na ɗora maka akan al'umma kaza da na jagorantar da kai a kansu, yaya ka mu'amalanci wannan haƙƙi? Sai shugaba ya amsa wannan tambayar gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo ya samu manzon Allah ya ce, ya Rasulallah, ka sanya ni mana in zama jagora a yanki kaza, kamar yadda ka sanya wane da wane da wane suka zama jagorori. Manzon Allah da yake mutum ne mai basira, mutum ne mai sanin ya kamata, mutum ne wanda idan ya tashi fito maka da zance, zai fito maka da zancen da zai kama hankalinka. Wannan sahabi da annabi ya tashi mayar masa da martani, sai ya nuna masa hatsarin da ke tattare da jagoranci. Ma'ana kai yanzu fa kana zaune ƙalau, karka nemo wa kanka bala'i, karka yi ƙoƙarin ɗaukar dalaba ga mu. Amsar da annabi ya bashi, sai ya ce masa, innahu sayakunu ba'adi asaratu wa umurun tunkiruna. Ya ce, lallai fa ku sani a bayana akwai ba abin da zai faru daga gurin shugabanni na keɓanta da dukiyar talakawa, su kaɗansu su amfana da ita banda talakawa, shi ne ma'anar asaratu wa umurun tunkirunaha. Sannan kuma da wasu al'amura da suke wanda sun saba wa hankali, kuma sun saba addinin musulunci, miyagun abubuwa. Sai sahabban manzo Allah suka tambaye shi, to ya za mu yi in muka yi karo da irin waɗannan shugabanni? Annabi ya ce, ku musu da'a bisa ga haƙƙoƙin da yake kanku nasu. Ma'ana ku ji ku musu da'a, ku sauke haƙƙoƙinsu da yake wuyanku, ku kuma haƙƙoƙinku ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi iya abin da ya gaya masa. Me za mu fahimta daga wannan amsa ta manzo Allah ga wannan sahabi da ya nemi annabi ya jagorantar da shi? Za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa daga cikin hatsarin jagoranci, akwai haƙƙi da ya rataya a wuyan shugaba wanda wajibi ne ya sauke wannan haƙƙi, kuma da yawa daga cikin shugabanni kafafunsu suna gocewa. Wannan haƙƙi sauke shi yana da wahala, musamman abin da ya shafi dukiyar talakawa da take hannunsu. Ya zamanto talakawan sun amfana da dukiyar, wannan yana da wahala. Isharar da annabi ya masa. Sannan baya ga haka kuma akwai wasu abubuwa da za su na fitowa na ayyuka na waɗannan shugabanni wanda sun yi karo da karantarwa addinin musulunci. To kai yanzu za ka yi sallolinka guda biyar, kuma abubuwan da suke gabanka kana iya bakin ƙoƙarinka, saboda haka karka rungumo kanka abun da zai jefa ka cikin halaka. Mu kuma a yau faɗi tashi ake wajen neman wannan jagoranci. Har ma za a iya salwantar da jinin wasu don wani ya samu jagoranci. A salwantar da tunanin wasu don wani ya samu jagoranci, a ba su kayan maye, a haɗa su da makamai, su je su yi masa fighting, su masa farauta, zaman yana amfani da su wajen ganin ya tsare kan kujera. Alhali ga hatsarin da ke tattare da irin wannan kujera, wanda duka ƙarƙarinta ya yi shekara huɗu ya tafi, amma tara kansa bala'in da shekaru dubu ma ba zai iya fita daga cikin bala'i ba. A shekara huɗu kawai mutum sai tara kansa bala'i shekara dubu ɗaya. Tunda yanzu idan kana jagorantar mutum da suka kai miliyan ɗaya, kowane ɗaya daga cikinsu fa sai Allah ya tambaye ka akan haƙƙinka. Ba a cikin shekara huɗu, kowace shekara ka danna haƙƙin miliyan ɗaya, mutum miliyan ɗaya, ina ga a ce miliyan goma, miliyan ashirin, a ce duk ƙarƙashinka suke. Kuma dukiyar nan da take zuwa hannunka tasu ce, kuma ka riƙe ta, ka kange ta, ka tare ta, ka hana su amfana da ita, kai kaɗai kake amfana sai makusantanka. Ka san ko shakka babu ka tara kanka bala'i. Wannan darasi ne babba ‘yan uwa da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan gaɓar, dangane da hatsari na shugabanci, dube da irin nauyi da yake kan shugabanni na talakawansu, wanda kuma kowane ɗaya daga cikin wannan nauyi sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye su a kai. To a nan gurin mutane tunda sun san cewar duk wani abu da zai fuskance su na ƙalubale, shugaba shi aka ɗora wa alhakin kai kawo wajen sama musu mafita. To shi ne suka zo gurin Sayyidina Abubakar da aka samu fari, duk da cewa wannan fari da aka samu ba daga gurinsa ba ne, ba hannunsa. To amma dube da cewa duk abin da ya samu talakawanka na kunci, to wajibinka ne kai ka wajen agaza musu, wajen taimaka musu, wajen sama musu mafita. Wannan yasa al'umma suka zo gurin Sayyidina Abubakar suka koka masa. To ne martani Sayyidina Abubakar ya mayar musu. Faqala Abubakar, Sayyidina Abubakar sai ya ce in sarifu wasbi. To ni dai yanzu abin da zan iya gaya muku, wallahi ba abin da zan iya yi a wannan gaba. Na farko, baitul mali na musulmi babu da ko dirhami ɗaya, kenan babu dukiya a asusu na musulmi. Sannan bamu da wani ajiyayyen abinci da zan iya ɗaukowa in raba mu, kenan yanzu a hannun gwamnatin musulunci babu wani abu da za a iya tallafa wa al'umma da shi. Na farko ba su da dukiya, garin kuɗi a hannu. Me yasa? Saboda Sayyidina Abubakar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da ƙalubale mai girma. Na farko, da yawa daga cikin wanda suka karɓi musulunci a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin rasuwarsa da shekara guda sun koma ruwa. Da yawa daga cikinsu, ma'ana sun yi ridda. Na biyu, an samu wasu mutane da suka yi da'awar cewa su annabawa ne, ana musu wahayi. Na uku, an samu wanda suka fahimci wasu mas'aloli na addinin musulunci a baibai a duniya. Misali, mas'alar da ta shafi zakka. Suka fahimci ayar Qur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake umarni wa manzansa kan cewar khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Suka fahimci wannan cewar da manzon Allah ake magana shine yake da haƙƙi na karɓan zakka daga gurin musulmi. Yanzu tunda manzon Allah ya rasu, zakka ta faɗi, dama shine yake da hurumin karɓa. Yanzu tunda ya rasu babu karɓan zakka ta faɗi kan kowa, kenan babu wani wanda yake da haƙƙi ko yake da hurumi da zai zo ya samu mutum ya ce kawo zakka, ai Allah annabi ya ce karɓi zakka. Yanzu kuma annabi ya koma ga Allah, kaga babu batun zakka. To an samu wanda suka fahimci addinin musulunci irin wannan fahimta. To wannan yasa Sayyidina Abubakar ya ga aiki ne wannan ja a gabansa da ya kamata ya fuskance shi. Waɗanda suka yi ridda ya tura musu dakaru. Ka san za a tura dakaru dole sai da dukiya. Dole waɗannan dakarun da za a tura sai an samar musu da makamai da za su riƙe. Na biyu, sai an samar musu da guziri wanda zai ishe su har su je wannan yaƙi su dawo. Na uku kuma, za a samar musu da
ababan hawa musamman dawaki koda ba dukan su ba koda wani sashe daga cikin su to kaga wannan duka abu ne wanda yana da alaka da dukiya sannan nabiyu wadanda suka yi da'awar annabta su ma sayyidina abubakar ya fuskantar musu da dakaru sun je sun sa kafar wando sai da su kuma an ci gagarumar nasara shi ma wannan al'amari ne wanda dole ana bukatar dukiya sannan na uku wadanda suka ana zakka su ma sayyidina abubakar bai sa musu ido ya zura musu ido kawai yana kallon su su ma sai da ya sa kafar wando dai da su ta yadda wadannan bangarori guda uku sayyidina abubakar duka ya galaba akan su to sai aka wayi gari yanzu asusu na baitul mali na daular musulunci babu kudi ciki saboda kudin ya tafi a yakukuwan nan da aka yi na wanda suka yi ridda da wanda suka yi da'awar annabta da wanda suka ce su yanzu ba za su bada zakka ba saboda zakka annabi aka ce karba yanzu kuma annabi ya koma ga Allah saboda aka ba wanda za su ba zakka to sai zama an wayi gari yanzu a asusu na baitul mali babu kudi sa'annan kuma babu wani ajiyayyen abinci da za a dauka a tallafa wa mutane saboda wannan fari da aka yi to lafazin da sayyidina abubakar ya musu shine in sarifu je ku koma wasbiru ku je ku yi hakuri babu wani abu da zamu iya muku to wannan ana so ya zama daga cikin lafazi na shugabanni idan al'umma suka samu kai a cikin wani matsanancin yanayi ko wani jarrabawa ya afko musu ko ibtila'i to ana so shugabanni su fito su kalami na kwantar da hankalin talakawan su da nitsar musu da zakatun su da rarrashin su da ba su hakuri kamar yadda sayyidina abubakar yayi a wannan gabar yace musu ku je ku yi hakuri ba yadda muka iya da akwai za mu tallafa mu da akwai za mu taimaka mu shi wannan hakuri ba zai fadi kasa banza ba mun karanta yanzu nan hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yake bayyanawa cewa babu wani abu da zai samu mumini face Allah madaukakin sarki ya kankare masa zunubansa to saboda haka wannan jarraba da suka samu kai ciki su ya hakuri Allah zai kankare musu zunubansu wannan isharar da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ya musu kenan sayyidina Abubakar a karshe yace musu fa innakum la tumsuna hatta yufrida Allahu al-Karim ankum in har kuka koma kuka yi hakuri insha Allah ba za ku yammaci ba face Allah ya sanya muku mafita wannan sun kawo masa koken ne da hamki sai ya ce gabanin ku yammaci dare ya shigo ina fatan Ubangiji zai sanya muku mafita kala sai Ibn Abbas ya ce fama labithna an jaa ujara'u Uthman min ash-Sham ya ce ba mu dau lokaci ba sai muka ji labari ga ma'aikatan sayyidina Uthman sun taho daga yankin Sham masu masa kwadago waɗanda yake tura musu su je su yi masa kasuwanci sun taho daga yankin Sham faja'athu mi'atu rahilatin barran sai ga raquma guda 100 sun zo wa sayyidina Uthman tare da ma'aikatansa masu masa tijara masu masa kasuwanci sun zo da raquma guda 100 waɗannan raquma guda 100 suna dauke da buhunan alkama kowanne raqumi kasan zai dauki buhu da bai gaza buhu 10 ba kuma raquma guda 100 to kaga yanzu 10 sau 100 ana da nawa ana da 1000 akalla kace yanzu buhu 1000 ya shigo cikin garin Madina na alkama ga mutane kuma ana matsanancin yunwa ko buhu ɗaya babu a kasuwar Madina na alkama saboda babu abinci an yi fari to sai ga nan ma'aikatan sayyidina Uthman ɗan kwadagon sayyidina Uthman masu yi masa kasuwanci sun taho daga yankin Sham da raquma 100 suna ɗauke da alkama fajtama'a an-nasu ila babi Uthman nan da nan mutane suka yi cincirundo a kofar gidan sayyidina Uthman faqara'u alayhi al-baba suka kwankwasa masa kofa yana cikin gida fa kharaja ilayhim Uthman fi mala'in min an-nas sai sayyidina Uthman ya fito gare su cikin wani dandazo na mutane ya fito ta da dandazo na mutane tari na mutane
a kofar gidansa. Faqala sai sayyidina Uthman yace mata sha'una me kuke so me kuke bukata me ke tafe da ku. Qalu sai suka ce masa az-zamanu qad qahat as-sama'u la tumtir wal ardu la tumbit wan nasu fi shiddatin shadida wa qad balagana anna indaka ta'aman fabi'na hatta nuwsi'a ala fuqara'il muslimin. Wannan shine martanin su da sayyidina Uthman ya tambaye su me ke tafe da ku me kuke bukata. Sai suka ce kamar yadda ka sani tunda kai ma kana rayuwa cikin garin Madina, wannan lokaci da muke ciki mun samu fari, karancin ruwan sama, as-sama'u la tumtir sam bata zubda ruwanta ba, wal ardu la tumbit wannan kuma ya hana kasa ta fidda tsarranta, wan nasu fi shiddatin shadida wannan ya jefa mutane a matsanancin yanayi, wa qad balagana anna indaka ta'aman kuma labari ya iske san cewar a tattare da kai akwai abinci, an shigo maka da abinci mai tarin yawa wanda akwai tsammanin ya ishi mutan Madina. Fabi'na hatta nuwsi'a ala fuqara'il muslimin, ka sayar mana da abincin da ke gurin ka maza maza saboda mutane suna cikin matsi na yunwa har mu samu daman zuwa mu ma mu je mu sayar a kasuwar Madina musulmai su samu abinci. Faqala Uthman radiyallahu anhu hubban wa karamatan udkhulu fashtaru. Sayyidina Uthman martanin da ya musu sai ce tare da soyayya da karramawa ku shigo cikin gidana mu yi magana, ku shigo mu yi ciniki, ku shigo ku taya, ku shigo ku siya. Fa dakhala at-tujjar, ɗan kasuwan nan ashe mutanen da suka zo suka cika kofar gidan Sayyidina Uthman ɗan kasuwa ne, amma ba irin ɗan kasuwan da suka rika ba, su in wanda ya rika ya je ya saro a can nesa ya zo sai saran musu su kuma sai su siyar. Kenan shi wanda ya rika dila ne, idan ya zo ƙananin ‘yan kasuwa sai su zo su yi ta sari a gurinsa, shi baya sayar da ɗaya, sararwa yake yi. Su kuma ‘yan kasuwa in sun sara sai suna sai da mudu ɗaya, mudu biyu, mudu uku. To kenan yanzu wanda suka zo kofar gidan Sayyidina Uthman suka cika suka yi cincirundo ‘yan kasuwan garin Madina, amma ƙananin ‘yan kasuwa wanda ba su rika sosai ba ta yadda ba za su iya zuwa nesa su saro kaya ba, amma shi Sayyidina Uthman tunda Allah ya yalwata masa dukiyarsa ya albarkaci dukiyarsa, idan za a tuna ‘yan uwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga irin ma tarin dukiyar da Sayyidina Uthman ya ciyar, wanda wani zai iya cewa to ai mutum ya ciyar da dukiya irin wannan zai yi talauci, amma abin ainihin Ubangiji dukiyar ta Ubangiji ce, ciyar da dukiya baya sa a yi talauci, sai dai ma Allah ya ƙara haɓaka maka dukiyar ya ƙara albarkar dukiyar. Wama ataitum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mudhifun, abinda suka kuka zo da shi na zakka na ciyarwa kuna neman yadda Allah, to irin wannan shi ake ninkawa ninkin ba ninkin. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma naqasa malun min sadaqa, dukiya bata taba tawaya ba saboda fitar da zakka, dan kana fitar zakka kana sadaka kana ciyarwa a ce yau ka zama talaka, Annabi yace dukiya bata taba yin haka. In ka ga mutum ya talauce to wata hanya ce daban, ba hanyar ciyarwa da sadaka da zakka ba, nan kan sai dai Allah ya ƙara albarka wa dukiyar, ya ƙara haɓaka dukiyar, ya ƙara kare dukiyar mala'iku na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu labari cewar duwayewan gari suna fitowa, ɗaya mala'ikan addu'ar da yake shine Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa ka bashi ninkin ba ninkin na abin da ke hannunsa, wannan addu'a ce mala'ikan yake kullum wayewan gari har kiyama ta tsaya, wannan bakin da baya ƙarya ne ba da labari shine Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk wayewan gari Allah na wakilta mala'ika, shi addu'a da zai ta yi tun farar safiya har yamma, gobe ma haka zai fito, jibi ma haka har kiyama ta tsaya. Addu'arsa ita ce Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah duk mai ciyarwa ka bashi ninkin baninkin abin da yake ciyarwa na dukiyarsa. Ta daya hannun kuma akwai wani mala'ika da shi kuma addu'arsa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah duk mai rike dukiyarsa baya ciyar da ita shi kuma ka bashi asara a cikin dukiyarsa, ka haifar masa da asara da lalacewar dukiya. Wannan addu'a ce ta mala'iku, kuma san addu'ar su karbabba ce gurin Ubangiji subhanahu wata'ala, saboda su halittu ne waɗanda suke nagartattu, halittu ne da ba sa sako, la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun, sannan yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun, ba dare ba rana tasbihi suke wa Ubangiji subhanahu wata'ala ba sa gajiya, kenan su koyaushe suna cikin ibada. Kaga sabubba da zasu sa Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar bawa sun samu waɗannan sabubba. To kuma wannan yana addu'ar Allah ya ninka wa mai ciyarwa, wannan kuma yana addu'ar dume kame dukiyarsa Allah haifar masa da asara da lalacewar dukiyar. To saboda haka waɗannan ƴan kasuwa sai suka zo ga Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi, suka ce masa muna so ka sayar mana mu je mu yalwata wa mutan garin Madina. Sayyidina Uthman ya ce tare da soyayya da karamci ku shigo ku siya. ƴan kasuwa suka shiga cikin gidan Sayyidina Uthman, fa idha ta'amul mawdu'u fi dari Uthman, sai suka ga ashe abincin da suka ji labari gashi nan fa ma kare da gidan Sayyidina Uthman, abinci ne mai tarin yawa. Faƙala, sai Sayyidina Uthman ya ce, ya masharar tujjari, ya ku taron ƴan kasuwan Madina, kam tarbahuna ni ala shira'i minash sha', riban nawa za ku ba ni dangane da wannan abincin da ya zo min daga Sham, wanda na saro daga Sham, ribar nawa za ku ɗora min kan kowane buhu a yadda na saro a Sham? Sannan yanzu ana kokarin kulla cinikayya tsakanin Sayyidina Uthman dila da kuma ƙananin ƴan kasuwar Madina da za su sara daga gurinsa su kai kasuwar Madina su sayar mutane su samu abinci. Sai ce, to ribar nawa za ku bani dangane da yadda na siyo a Sham? Alu, sai waɗannan ƴan kasuwa suka ce, lil asharati na asha, ga kowane buhu da ka siyo dirhami goma za mu siya dirhami goma sha biyu. Zai zama sun bashi riban nawa kenan? Sun bashi riban dirhami biyu a kan kowane buhu. An guwa mun san dirhami ɗaya da ɗaya yake da naira nawa a yau? Kamar a baya mun taɓa bayani, za a iya tunawa? Dirhami ɗaya a yau bai gaza naira 37,000 da ƴan kai ba. Dirhami ɗaya. Kaga dirhami biyu ya doshi 70,000 kusan 74, ba zai gaza 74 ba. Dirhami biyu, sai suka ce a kowane buhu ɗaya da ya siyo shi a dirhami goma su za su siya dirhami goma sha, ma'ana za su ba shi ribar dirhami biyu bisa kowane dirhami goma. Kowace buhu da ya siyo ta a Sham a dirhami goma su za su ba shi ribar dirhami biyu kan kowane buhu. Wannan mai zai nuna mana ƴan uwa yanda mutanen kirki suke takaita da kankanuwar riba, yanda mutanen kirki suke takaita da kankanuwar riba, wanda wannan ba karamin amfani yake da shi gare su da shi mai siya ba. A yau idan ka saro abu naira 100 kana harin ka sai da shi 200 ko 250 ma ba tausayi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi addu'a wa ɗan kasuwan da yake da sauki akan Allah ya tausaya masa, Allah ya masa rahama, Allah ya shiga cikin al'amarinsa. Annabi ya yi wannan addu'a wa ɗan kasuwan da zai saro abu ya ci taƙaitacciyar riba ya wadata da ita don ya sauƙaƙa wa bayin Allah. Annabi ya masa wannan addu'a, ya ce rahimallahu imra'an
samhan idha ishtara samhan idha ba Allah ya ji kan mutumin da idan yazo saya mai sauki ne in yazo sayarwa ma mai sauki ne ma'ana baya kuntatawa bayin Allah Allah ya masa rahama Allah ya shiga cikin al'amarin sa Allah ya tallafa masa Allah ya taimake shi Allah ya agaza masa a rayuwarsa ta duniya da lahira annabi wannan addu'a ce wa dan kasuwan da yake da sauki wa al'umma kenan ba a so dan kasuwa ya zama mai tsawalawa bayin Allah kun ga anan gurin sai suka yi magana da sun san kowa ya ji maganar ya san haka ake rayuwa a wannan zamani kasuwa abu naira 10 babu laifi ka sai da shi naira 10 ka ci naira 2 kasuwa abu naira 100 babu laifi ka sai da shi 110 a ya ja 115 zuwa 20 karka ci da yawa karka ce kai yanzu kasuwa 100 sai dai ka siya 150 ko 200 kasuwa 1000 sai dai ka sai da shi 2000 ko 2500 wannan akwai tsawalawa bayin Allah ba za a ce kai laifi ba amma ba kai sauki ba kuma duk wanda ya zama mai sauki wa bayin Allah shi ma Allah zai masa sauki cikin al'amarinsa haka annabi ya bada labari cikin hadisi ingantacce na Abdullah ibn Amr ibn al-As النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما ستوسعي من توسعينا توسعي موسى إذا كذبت أنك سوى من توسعين الأمة إنك صاروا أبو كتريبا تقيتت يا سبود توسعين الأمة كما الله ذي توسعي مكا قرى ريد داما ذاك قتي مكودا آغا جينا أبنجي سبحانه وتعالى تقاك تواننا بانجاراً shi wanda zai zo ya siya a gurinka in ka saukaka masa ka taimake shi kai ma Allah zai taimake ka Allah ba zai gushe ba wajen taimakon bawa matukan bawan na taimakon dan uwansa to kaga anan gurin kai ka amfana da taimakon ubangiji shi kuma ya amfana da saukin da ka masa wannan na farko kenan na biyu mutane za su yi daddadar rayuwa babu kunci na rayuwa galibi yadda yanzu rayuwa ta mana kunci bayan wasu dalilai da suka sabbaba kuncin rayuwar mu ma da irin ayyukan na yanda sashen mu baya tausayin sashi kowa kawai fafutuka ya zai iya tara baya duba dan uwansa to wannan shi ma ƙara taimakawa wajen tsundumar mu cikin kunci na rayuwa amma inda sashen mu na jin kan sashi sashi na tausaya wa sashi to da kuncin da ake ciki bai kai wannan gacin ba to kaga mu ma da mu bayan wasu sabubba da suka sabbaba wannan kunci da tsanani na rayuwa da al'umma cikin wannan kasa ta mu suke cikin mu ma da mu muyan fa'ida ta biyu da dan kasuwa zai ci a sababin sassauta farashin abin da ya saro zai siyar ya ci riba kankanwa fa'ida ta biyu da zai ci shine nan da nan zai siyar ya sake saro sabanin wanda zai daga farashin abin in mutum yazo ya ji nawa ne yace 500 alhali kuma shi ya je ya siyo shi 200 ko 250 ka zo sai ya ce maka 500 sai ka hakura kana son abu amma ba yanda ka iya sai abun nasa ya ta ajiwa shi kuma wancan ya siyo 250 ka zo siya ya ce maka 270 ko 280 cikin gaggawa ka cire ka siya wani ma ka ba shi labari wani ma kankanin lokaci cikin kwana ɗaya biyu sai kaga ya siyar ya sake saruwa shi kuma wannan da ya tsawala sai kaga ya yi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya bai siyar ba wannan da ya sassauta sai kaga a cikin kwana uku ya siyar ya sake sarowa ya siyar ya sake sarowa sai kaga ya hada kudin da kai sai kai wata uku baka hada ba shi ya hada a sati guda kaga kenan ba dabara ba ce tsawala kudin abu idan ka sassauta sai ayi cinturundo akan abun ka nan da nan ya kare nan da nan ka saro nan da nan ya kare nan da nan wannan dan kasuwa mai wayo ke wanda ba zai daga kudin abin da zai gagari mutane saya ba sai su ban masa kayansa wanda za su siya su zama yan tsirarru ne da yawa kuma wani zai na ji yana gani ba da iya haka zai hakura saboda ya tsawala kudin abu to kaga sassauta kudin abun kai ma amfanin zai iya komawa gare ka ta fiskoki da yawa nan da nan zaka siyar ka sake sarowa na farko kenan na biyu kuma ka taimaka wa bayin Allah kai ma Allah zai taimake ka na uku ka ji kan bayin Allah kai ma Allah madaukakin sarki zai ji kanka zai shiga cikin al'amarinka kamar yadda ka nuna tausayinka ga waɗannan bayin Allah to wannan yan kasuwa na garin Madina sai suka ce sayyidina Uthman za su sayi kowane buhu daya da ya saro a dirhami 10 za su siya akan dirhami 10 gashi tsakanin garin Madina da Sham tafiya ce ta makonni biyu
kaga kenan dauko abincin da za a yi daga Sham a kawo shi garin Madina za a kashe kudi mai yawa na daukowa bayan ga haka kuma ma'abocin wannan hada da ya saro zai buƙaci tiriba amma dirhami biyu nan da aka dora kan kowane buhu na farko za a fidda kudin daukowa a kawo na biyu za a fidda kudin waɗanda suka je suka saro tunda Sayyidina Usman ba da kansa yaje ya saro ba mutane tura in kwadugo suka saro masa suka kawo to kaga a ciki zai fidda kudin transport yadda aka dauko abun daga Sham aka kawo shi Madina na biyu zai fidda kudin waɗannan mutane da suka masa wannan hidima na uku kuma zai samu ribar sa kuma duka a dirhami biyu ko wani buhu daya ribar dirhami biyu qala Uthman Sayyidina Uthman sai ya ce musu kad zaduni yace kai wannan ribar da kuka bani ta mun kada akwai wanda suka bani ribar da tafi haka qalu sai suka ce masa lil asharati 15 suka ce to shikenan yanzu kowane buhu zamu baka ribar dirhami biyar rabin abin da ka siyo kenan kowane buhu da ka siyo a dirhami 10 mu zamu siya a dirhami 15 qala Uthman sai Sayyidina Uthman yace kad zaduni yace akwai wanda suka kara mun sama da haka قال التجار ان كسوا سي سكتو سيدنا عثمان يا ابا عمرو يا بابا عمرو الكنيار سيدنا عثمان كين ما بقي بالمدينه تجار غيرنا فمن زادك سكتو يا كاي ابو عمرو a cikin garin Madina babu wasu yan kasuwa da suka saura bandan dun Madina ai mu ne kawai yan kasuwa to wayanne yan kasuwa ne kake cewa sun ƙara maka sama da yadda muka baka sama da ribar da muka baka bari ku ji abun mamaki qala sayyidina usman sai yace zadanillahu tabaraka wa ta'ala bi kulli dirhamin 10 a indakum ziyada sayyidina usman yace wanda ya kara mun shine Allah madaukakin sarki Allah ya saya daga guri na kowane dirhami daya da zan fansar masa ya sai ya bani riban dirhami 10 akai an gane bayanin kuwa Allah ya fansa daga gurinsa wannan abincin da aka zo masa da shi Allah ya fanshi ya fansa daga gurinsa zai bashi riba akan kowane dirhami daya duk abin da ya siyo a dirhami daya Allah zai bashi ribar dirhami 10 ma'ana zai linka masa sau 10 yace a inda kun ziyada shin a cikin ku akwai wanda zai iya bani sama da yadda Allah ya bani قالوا اللهم لا سكتي على شيء مبا وند زي iya haka قال سي سيدنا عثمان يتي فاني اشهد الله اني قد جعلت هذا الطعام صدقه على فقراء المسلمين يتي ني انا شهدا و ubangiji wannan abincin na sanya shi sadakawa talakawan musulmi na garin madina kenan ba zai siyar a bashi ko dirhami dai ba duk aje a raba talakawan madina kyauta kowa a bashi aje ayi abinci a gidansa kenan shi yanzu ya sayarwa Allah me yake nufi da sayarwa Allah ya bayar fi sabilillahi yana neman sakamakon gurin Allah tijara sa yanzu tsakaninsa da Allah man zallati yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wane ne wannan wanda zai ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau sai Allah ya ninka masa ninkin baninkin a ce an zo maka da buhu 1000 kai ba shugaban kasa ba kai ba gwamna ba a tsantsar dukiyarka ba ta gwamnati ba ka ce wannan abincin duk a raba wa mutanen garin Azare ya kake tsammani al'amarin zai kasance sayyidina Uthman yace ya sadaukar duk a raba talakan garin Madina qala ibn Abbas Abdullah dan Abbas sai yace fara'aytu min laylati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami a wannan wuni da wannan al'amari ya faru sayyidina usman ba ko kwaya daya na alkama da ya kwana a gidansa da an raba mu tan madina yace da na kwanta bacci a wunin da wannan abun ya faru da dare yayin na kwanta bacci sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin bacci na inda Abdullahi dan Abbas wa huwa ala bardunin abla annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan doki wanda yake jikinsa baki baki da fari fari yace Abdullahi dan Abbas yace sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan dokin da jikinsa fari ne da baki alayhi hullatun min nur yana sanye da mayafai guda biyu wanda suke masu haske fi rijlaihi na'alani min nur a kafafunsa akwai takalma guda biyu masu haske wa biyadihi asbatun min nur a hannun manzo Allah akwai sanda wacce take mai haske wa huwa musta'jil annabi yana tasauri akan wannan doki Abdullahi dan Abbas sai annabi cikin mafarkinsa a cikin irin wannan kama da sifa da ya bayyana fa qultu ibnu abbas yace sai nace ya rasulullah kad ishtadda shauqi ilayka shauqi na ya tsananta gare ka ina sha'awar in haɗu da kai ina son in ganka wa ila kalamika kuma shauqi na ya tsananta zuwa ga magana ka ina so in ji muryarka fa aina tubadil ina kake gaggawan tafiya naga kana ta sauri wannan a cikin bacci abdullahi dan abbas ya ga manzo allah mun san kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa in har ka ganshi cikin mafarki to shi ka gani saboda shedan baya iya siffantuwa da siffarsa kala sai manzon Allah ya ce wa Abdullahi dan Abbas yabna Abbas ya kai dan Abbas inna Uthmana kad tasaddaqa bi sadaqa lallai Uthman yayi sadaka a wunin jiya wa inna Allah kad qabilaha minhu kuma Allah ya karbi wannan sadakar ta sayyidina Uthman daga gurin sayyidina Uthman yadda ya ciyar da buhu kusan 1000 na abinci wa talakkawan Madina wa zawwajahu arusan fil janna Allah madaukakin sarki ya aurar masa da budurwa daga aljanna wa qaddu ina ila ursihi kuma an kira mu zuwa ga walima an kira su manzon Allah zuwa ga waliman auren sayyidina Uthman na budurwar da aka aurar masa da daga aljanna shi yasa kaga ina ta sauri inji manzon Allah ya ga yawa Abdullahi dan Abbas Allah ya jade shi kun ga kenan wannan ɗan uwa yana nuna mana muhimmancin ciyarwa musamman a yanayi da mutane suke ciki na kunci saboda yanayi na lokaci ɗan uwa ina ga za mu dasa aya anan abu na ƙarshe ina fito mana da irin gudunmawar da sayyidina Uthman Allah ya tada shi ya bayar zamanin khalifancin sayyidina Abubakar ta bangaren dukiya da kuma ciyar da abinci Allah ya saka masa da alkhairi abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh